Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba ku makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 14 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin a biya sojojin kasar haƙoƙin su musamman ma waɗanda ke yaki da yan bindiga. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Red One Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin al'umma sauraron mu. Amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasashe masu yawan al'umman musulmi sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul, ƙasar Turkiya. Kuma sai Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na daukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila ya saba wa doka. Tare na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya, tare da kuma ci gaba da yin tufin alatsini akan batu na birnin Kudus. Shugaban Falastinu Mahmud Abbas da sarkin Jordan Abdullahi na biyu da shugaban Azerbaijan Ilham Alji da shugaban Bangladesh Abdul Hamid, sai kuma shugaban Iran Hassan Rouhani suna cikin shugabannin kasashe da gwamnatoci 22 da suka halarci taron da aka yi. Kasashen Masar da Saudi Arabia tare da wasu kasashe 23 ne suka aike da wakilansu. Amurka ta yi wa Pakistan kashedi cewar za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyar ta'addanci ba, waɗanda suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar da suke ƙara girma da tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayi wannan kashedin yayin da Washington da Islamabad suke sabunta hulɗan diplomasiyyar tsakaninsu a wani yunkuri inganta rashin yarda da ke gurɓata hulɗarsu da kuma cimma fahimtar juna wurin inganta zaman lafiya a Afghanistan, makwabciyar Pakistan. Muna so mu yi aiki tare da Pakistan domin yaki da ta'addanci a cikin ƙasar, amma akwai buƙatar Pakistan ta fara aikin canja alaƙarta da ƙungiyar Haqqani da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda, inji Tillerson a wani jawabi da ya gabatar a Washington a ranar Talata. Ana jin waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wa wasu 'yan ƙungiyar mayakan sa kai na ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo su 11 hukuncin ɗaurin rai da rai gidan yari bisa laifin yi wa wasu 'yan mata da dama fyaɗe na taron dangi da kuma kisa. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama sun yaba wa wannan hukunci a matsayin abin tarihi a ƙasar da ake yawan fyaɗe na cin zarafi da kuma cin zarafin jima'i wanda yake mutanen da suke yi ba a hukunta su. An daɗe masu aikata laifin fyaɗe a Congo suna tsammanin cewa ba za ta ba hukunta su ba, a cewar wata sanarwa na wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Physicians for Human Rights ta gabatar. A cewar ƙarar da aka shigar, shugaban ƙungiyar 'yan bandigan da ake kira Batumike ya ɗauki wani malamin boka ne wanda ya bashi shawarar cewa yi wa 'yan mata fyaɗe zai sa harsashi ba zai ratsa su ba. Karama a cikin waɗanda aka yi wa fyaɗen jariri ya ce mai watanni 8 a duniya. An tube wa Batumike rigar kariya da dokar ƙasa ta bashi a matsayinsa na ɗan majalisa domin gurfanar da shi gaban dokan. Tashin hankali ya ɓarke ne a ƙauyen Kavumu mai tazarar kilomita 25 daga birnin Bukavu a cikin shekarar 2013, kuma ya ci gaba har zuwa shekaru da dama. Kotu ta baiwa 'yan matan da aka yi wa fyaɗen kowanninsu dalan Amurka 5,000, kana kuma ta ba da 15,000 ga kowane iyalai da aka kashe musu mutanensu sabili da sukar ayyukan 'yan bandigan. Ofishin jakadancin Amurka ya faɗa a wani sakon Twitter cewa hukuncin kotun wani babban mataki ne ga shari'a da kuma mutunta haƙƙin bil'adama a Congo. baki da basu da takardar zama a Amurka da waɗanda suke karkashin shirin shigo da yara kadana a nan Amurka wato tun suna kanana kidan da ake kira daka da kuma kungiyoyin kare yancin baki sun bude wata cibiya a hukumance da ake kira Dream Act Central Wednesday wani daki ne na tanti a babban wuri da ake wani babban wuri dake Washington a matsayin halkwatan matsin lamba wanda zata kira majalisun kasar su tabbatar da dokan kare baki da ake kira Dream Act sama da baki matasa 900 da iyalansu suke shirin zuwa wannan halkwata na wucin gadi na makonni biyu masu zuwa domin bada labarin su sannan kuma su rika su yi kokari su je su ga wakilai na majalisan kasar a gaban tantin da an aje wani babban majigi dake kallon majalisun kasar da ake kira Capitol Hill ana saka labaran matasa da ba su da takarda wanda ake kiran su Dreamers Nestor Ruiz ya hira da muryar Amurka kuma ya ce zai je wannan wurin a kulli yaumi Ruiz ya shigo Amurka ne tare da mahaifiyarsa da sauran ƴan uwansa a lokacin da yake shekaru 5 yace nan ne gidana kuma ban san ko ina ba banda wannan gurin jami'an asibitin Burtaniya sun ce jaririyar da aka haifa zuciyarta na waje ta rayu bayan an samu nasarar yi mata tiyata sau uku asibitin Glenfield dake birnin Leicester ya faɗa a jiya Laraba cewa jaririya mai suna Venlop Hope Wilks wato Wilkinson wanda aka haifa a ƙarshen watan Nuwamba zuciyarta na waje yana girma ba a cikin jikinta ba wani lamari da ba sabon ba an yi mata tiyata na farko inda aka mayar da zuciyar a cikin jikinta bayan awa ɗaya da haifuwarta Dr. Nick Moore ya ce jaririyar tana kwance a sashen kula na musamman da aka keɓe wa jarirai jaririya wato jarirai 8 a cikin kowane jarirai miliyan guda ne ake haifa da zuciyarsu a waje kuma galibin waɗanda ake haifan da irin wannan matsala suna mutuwa ne a cikin kwanaki uku da aka haife su
labaran duniya kenan aka saurara to bari mu fara daga arewa maso gabashin Najeriya inda sabon kwamandan rundunar yaki da Boko Haram wato operation lafiya dole manjojin Rogers Nicholas ya gaya wa sojojin Najeriya cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a biya sojoji haƙoƙinsu musamman ma masu yaki da Boko Haram Haruna Dauda gare ka
Kwamandan rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya Major General Rogers Nicholas ya shaidawa rundunar sojojin da ke yaki da yayin kungiyar Boko Haram a shiyar cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da biyar dukkanin haƙoƙin sojojin ƙasar musamman ma waɗanda ke fafatawa a filin daga General Nicholas ya dai bayyana hakan ne lokacin da ke gana da sojojin da ke bakin aiki a karo na farko da kuma ya kama aiki a matsayin sabon kwamandan rundunar operation lafiya dole
The lot of damage has been done to our country. We will never go back to that situation.
Yace ana tsammanin mukammala wannan yaki cikin ƴan kankanin lokaci don a baya an tafka kurakure an aikata abubuwan da basu dace ba haka ba za mu sake maimaita irin wannan ba yace muna da wasu matsaloli inda sojoji za su zubar da makamansu su arce daga filin daga mu ƙurarru ne sosai kuma waɗannan mutanen da kuke gani amma cikin ƙwaya suke ba sa ma kusanci da mu a kowane bangare don haka dole ne ku kuma ku yi aiki tukuru na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya a matsayin ku na sojoji ina fatan dai kun fahimce ni inji General Nicholas din inda kuma jami'an sojan ke ansa masa da babban murya
The rest concerned that you don't get into issues of human rights violation. You must seem to be highly professional.
A lokacin da kuke gudanar da wannan aikin kuma ku tabbatar da cewa kun kare ke ta haƙƙin bil'adama dole ne ku yi aiki a matsayin ƙwararru rundunar sojan ƙasa da na sama da ma na sojan ruwa da sauran jami'an tsaron da muke aiki da su dole ne su yi aiki bisa ƙwarewa
President has also given us some welfare now retirement now you have so much benefit you understand
yes sir
on injury you have so much benefit the president has given us that assurance in the last outcome that was approved.
Yace shugaban kasa mai amince da bakin hakokin mu wanda ko mutun ya ritaya zai samu kudin sa kai tsaye masu yawa wanda ko da ma ya samu rauni ne nan ma zai samu hakokin sa kai tsaye dan shugaban kasa ne ya tabbatar mana da hakan a kwanakin baya kuma nan ya kuma yaba waɗannan soji da ke aiki a wannan yanki game da yadda suke gudanar da ayyukan su sannan ya umurce su da su zama masu bin umarnin shugabannin su General Nicholas ya kuma rufe ne da kira ga al'umma da su ci gaba da ba su sahihan bayanai musamman ma kan ƴan kungiyar Boko Haram da ya ci a shida suke tabbatar da cewa duk sun yi amfani da bayanan da suka samu kuma sun kare duk wani sahihin bayanai da suka samu daga wajen al'umma Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Ukunjin an ga soda soda ba bakuna gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki
wannan haka yake kuma a gaida Haruna kafin mu ci gaba ga wannan wannan haka yake yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka domin ganin cewa na kasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufar su da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya to barka da warhaka mai sauraro zai san ya san da wa muke magana
sunana Alao Sunday Afolabi ne program officer ne da International Republican Institute wata kungiyan Amurka da take aiki da political parties a Nigeria
ne babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba
eh muna da aiki ne mu ga kan da za ka mu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party kuma kan da za a sa process na electioneering da za a yi kan da za a yi da yi bisa kaida kuma inda ya kamata kuma muna musu training kala kala ababin da ya kamata su yi based on sanadiyan demokradiya kuma wani bangin aikin mu da ke da kwarere shine aiki da mutane da wanda suke da kaman su mata su matasa kuma da persons with disability masu special needs
bukata ta musamman
to na yawa bukata ta musamman su ma domin kan lura ba su parties din ban mu samu representation na wayannan mutanen na kwarai da ya kamata ba so aikin da ayara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership matsayi masu muhimma a cikin party din.
To amma kamar misali yanzu wannan kungiyar ta ku tana aiki da wanda suke aiki a cikin ta kamar ku kuna da wata nakasa a jikin ku koko lafiyayyu mutane take dauka take aiki da su.
Eh a lafiyayyu mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan.
To amma kamar yanzu misali me kuka gani wanda lalle ɗan kasashen Najeriya ke bukata?
Eh sarari ne dai. Sarari ne domin suna da dan yawa wanda ma ya kamata ƴan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayin su zuwa aikatun da suke yi. Amma sarari ne kuma da awareness.
Wai da kai
shine kamata yi. Kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai waɗannan mutane ya kamata a jawo ra'ayin su. A je wajajen da suke because according su state da kaita ga an kebe musu wajajen su kaman colony din su. To a tafi wajajen a musu magana domin su ma dukkan su suna buna son su zabe su lokacin election. To in an same an include din su a political party process kaga an samu ci gaba kenan. Kuma tun da aka yi Benjing conference 1995 kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya karu. Da mata da matasa that youth. So wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayin su. So sarari ne kawai just to create space for them.
A ba su dama.
Ba su dama yawa.
To yanzu misali kamar tunda kungiyar nan tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yanda nakasassu mu da muke zauna a nan Amurka muna ganin yanda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi kuga cewa dan ko ta nan ma kafin maganar siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa kullun suna baya
rayuwar kowa ana gunke ne talakawa a duka wayanka ne ba kuma ta ma bayanka ne rabana Allah rayi rayuwa ba wurwurfa hukukan mulki duka bai daya gurguzuwa har da mulkiya kapitalis demokaradiya har da mulkin soja maranjiya ko biyo
namu tunanin shine in dai mun same in an same su a cikin political parties in dai ana deciding domin parties ne suke kafa gwamnati in an same su kwararrun su shugabannin a cikin parties in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy ne za a yi za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin yayi kaman shekara 12 yanzu ana maganar disability bill amma har gobe ba gama ba same an sa ya zama doka ba kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solve wannan problem ne amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. So tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. In an zo ana maganar policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama policy na government. In dai su suna cikin party din za su kare murya a yanda za a samu a yi ababen da zai dan improving welfare din su.
To yanzu misali zaka ga kuna tunanin cewa in suna cikin party kamar yadda kace irin abasu su yi takara koko su yi zabe koko takara kuke magana misali
kasan shi shugabannin party ma ana takara a kai so number one in an samu an dan in an ba su sarari kaman muna da woman leader muna da youth leader muna son a samu su PWD leader din a duk party din so that su a cikin party din ma su PWD leader din za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutanen su su ma a ba su ticket na tsayawa election ko da ma percentage ne ko 5% ko 10% kayan nan samu kwarere wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan yana da wannan wasken kai da zai yi zai jagoran nan ba shi ce a ba shi tarari shi mai a ba shi takara shi mai yi to muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties za dan samu ci gaba sosai
to amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yayin da ake kallon su kawai mabarata
to a gaskiya dai akwai waɗansu kungiyoyin da su ma aikin su suna advocacy da an awareness akan mutane su karbi mutanen nan because akwai gaskiya akwai discrimination amma in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunanin mu ne with time the issues na maganganun discrimination din zai ragu
su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su bada tasu gudunmawar akai
eh hadin kai abu daya da muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken hadin kai tsakanin su kaga su ma tsakanin su akwai kungiyoyi kala-kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su akwai dai kala-kala sun kai kaman guda biyar ko guda shida yawa so amma ba samun cikakken hadin kai a tsakanin su shine matsalan da muke samu kuma in dai za samu ci gaba da su kan lalle sai sun hada kai shine kuma maganar da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a hada kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da ci tsakanin junansu.
To mun gode sosai a Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba mun gode kwarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka.
Ni ma na gode ranke ne.
To madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agazawa wa'annan mutane. A madadin bakon namu da wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
To a gaida Usmana yanzu kun bari mu kada kasar Ghana inda Ridwanullah Abbas sai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Za mu soma sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic wadda babban labarin ta a shafin farko shine muqaddashin na gwamnatin bankin Ghana na biyu na karawa da gwamnati makomar muqaddashin na gwamnatin na bankin Ghana na biyu Dr. Johnson Siama bashi da tabbas a yayin da mai bashi shawara ke fadan cewar gwamnati na nan tana hankurun fidda shi daga bankin na tsakiya a shafi na 16 na jaridar labarin nan ne kasar Ghana ta kulle yarjejeniya na sabunta makamashi na kudi euro miliyan 100 da kasar Jamus jaridar ta ce kasar Ghana da Jamus sun kulle yarjejeniyar kawancin zuba jari na kudi euro miliyan 100 domin da kuma yin kawance domin inganta zuba jarin fagen kamfanoni masu zaman kansu a shirin sabunta makamashi da kuma bayar da horo na haikin hannu a kasar Ghana. Ita kuwa jaridar Today babban labarin ta shine Rawlings yayi kace-kace da kufu. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa Jerry John Rawlings ya nuna rashin jin dadinsa game da hayyada shugabannin kasar guda uku da suka gabata sun karinka tafiyar da tarihin da shugaban kasar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah ya bari a baya. Har yau a shafi na 22 na jaridar Today wato gwamnati ta kashe sama da kudi Ghana City miliyan 100 wurin sake sa wata Mali Stadium suna Mukaddashin ministar matasa da wasannin motsa jiki Fayawansa Enamma Hajidi yana jin ma'aikatarsa ta yi kokari wurin yin rangwame na kashe kuɗi Ghana City miliyan 100 wurin sake sa wata Malay Sports Stadium suna da sunan tsohon mataimakin shugaban kasa Aliyu Muhammad. Da babban labarin Daily Guard da mu karkare sharhin jaridun na yau. Tafi kotu shugaban Nana ke gayawa maga kujerar hukumar zaɓin kasar Ghana. Jaridar tace duk wani kokari da maga kujerar hukumar zaɓin kasar Ghana Charlotte Osei ta yi inda ta yi kokarin jefa naushi na karshe inda take bukatar a bata ko na karar da aka kai ofishin shugaban kasa da ke bukatar lalle a sauke ta daga ofishinta ya sha kai dalili dai saboda shugaban kasa ya umurce ta da ta gabatar da bukatunta ga alƙalan alƙalai na kotun kasar domin bukatar da take da shi ƙarshen labaran kenan Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
ta gaida Ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne ina kira ga malaman addinin musulunci da malaman addinin kirista su ci gaba da yi wa kasa addu'a Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya hada kan al'umman Najeriya kuma wannan rikici da yake faruwa tsakanin manoma da makiyaya Allah ya kawo mana sauki shi sannan kuma su ci gaba da addu'ar Allah cewa Allah ya kawo ƙarshen barayi masu satar jama'a da dukiyar jama'a kuma da rikicin Boko Haram da duk wani rikici su ci gaba kuma su ringa yi wa mutane huduba ta gari wanda za ta kawo kwanciyar hankali Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Kwamar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina babban sakataren kungiyar muryar Talaka suna son yin hanzo na dama in ce da yi demokrat murna game da lashe zaɓe da ta yi nasararsa a wannan ya nuna Amerika ba su gamsuwa da mulkin wariya da shugaba Donald Trump yake yi karkashin jam'iyyar Republic
Assalamu alaikum biyayya Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa gidan Tayola unguwar Matikare ba da ra'ayi na kamar haka gwamnati ya sa ido a mutane wanda suke a zama a baki suke suna zagin mutane ya kamata gwamnati ya sa musu ido ya sa musu ido sosai mutane sai su je su yi shirin do a bakin hanya sai su dinga zagin mutane to ya kamata gwamnati ya tsura musu ido irin wanda suke irin haka sai ya dauki mataki a kansu
mai magana Alhaji Laula Abubakar Bodin daga Sokoto Najeriya da shi mai da kasari zuma do Allah BOA a Hausa ka kona ga ilahirin an Najeriya mu dangane da nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu na hannun cin hanci da rashawa a kasata ta Najeriya na dahi bakin maciji shi hana mishi shankwai Ibrahim Magu kuma na hana Magu na hana ainihin kuti banna da ruwa shi kanshi ya zama babban gwarzo na hannun hanci da rashawa babu shakka kun samu nasara a Najeriya kashi 100 kashi 90 da bai sun ba ku goyon baya kashi 5 ne ya rage kuma ko da su ko babu su insha Allah baka ku za ta cimma ruwa da fata Allah shi ke miki kasa ta gaba gaba dai Najeriya gaba Najeriya Allah shi muku jagora Allah shi hana mu cin hanci da rashawa Najeriya zauna shi mu lahiya mai magana Lawal Abubakar Bodin ga daga Sokoto Najeriya ta shi mai daga sari zama a gode biyo yi hausa
to yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
kasashe masu yawan musulmi a duniya sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul kasar Turkiya kuma sun yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na daukan birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila kuma hakan ya saba wa doka taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya tare da kuma ci gaba da yin tofin alatsi ne akan batun birnin na Quds Amurka ta yi wa Pakistan kashedi cewa za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba kuma wanda suke gudanar da ayyukansu suna girma kuma suna tasiri
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman ma Baba Yakuma Kedi da ya taya ni da wanda hada mu da sautin Salamun Abu da injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.